Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 5 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar mata masu karɓar haihuwa da aka fi sani da ungozoma don jinjina musu da kuma fito da sabbin dabaru na kula da mata masu juna biyu da ma jariransu tun kafin haihuwa har izuwa haihuwar. Taken ranar a wannan shekarar shine sake aiki tare bisa hujja da kuma zahiri. Bisa ga haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji matsayin wannan rana ga mata masu karɓar haihuwa da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikin nasu da ma sauran wasu bayanai dangane da aikin. Daga bakin Fatima Bako da ke karɓar haihuwa a asibitin mata da yara da ke jihar Maradi a jamhuriyar Nijar a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani.
Fatima Bako sunana, ni Stash Farm ce a likita uwar ɗanta na garin Maradi. To a cikin al'umma Stash Farm dai kowa ya santa. Stash Farm ita ce ke kula da mace tun lokacin da in fara ma tun lokacin ta ɗauki ciki. Ita ke bin cikin nan sau da ƙafa. Ha akai rana aihuwa me rana aihuwa na kuda duk Stash Farm ce take biye saurin kafa da mace mai na kuda har yaro yazo a kula da jariri nan da uwar shi bayan ma an yi aihuwar uwar ta koma gida ko in yaro yana da wata matsala ko kuma uwar ma tana da matsala likita za a tafiya duk da Stash Farm ce kenan Stash Farm tana kula da uwa da yaro yanzu abin da mun ka tsara na wannan shekara wannan sallah dan mu nuna farin ciki mu kira lalle ranar sallah mu ce yau shine ana kula da lahiyar mata mine ne lahiyar mata a diba ana dibi lahiyar bakin ma'aiwa dan saboda a gani in babu alamun harkar kansa kinan da ake ciya tunda kun san kansa in abu in ciyo ya kai inda ya kai ko ana son a yi magani wani lokaci ba a yi abin da za a yi a lokacin in an ka fara tun yanzu aka diba in an ga ma akwai alamomin shi an san akwai matakin da za a ɗauka ka abu yayi nisa bayan bakin ma'aihwa kuma da nono duk kun san kansa akwai na bakin ma'aihwa akwai na nono shi ma ana dibawa to lalle sai in ce mata sun amsa kira tun da kan mu fara sayar muka sa an kai sanarwa cikin ungwannai kenan mata an musu sanarwa yanzu ma nan da muke yanzu mata suna nan idan za mu je mu fara aiki to mu dai matsaloli suna da dama ai mun haɗi amma zan cakuro kaɗan yanzu kun ga kama mace in tana da ciki balle in cikin fara ne su tu cikin ƙauyuka ana gargaɗi kullo a ta yi awon ciki tunda in mace tana da juna biyu in ba ta yi awon ciki ba in akwai wata matsala ba a iya sani haka in mace ta zo awon ciki daga an ga matsala sai a ɗauki mataki. Aihuwa kuma ana cewa aihuwa gida a daina ta a san ka aihuwa likita dan inda wata matsala sai ka ga mace ta aihu cikin daki matsala ta samu yana a ce a kwasa a kai likita in an kai likita yana yiwa matsalan nan ba abin da ake iya cin kanta bane yanzu take yanki haka in mace tana cikin likita tana wurin aihuwa daga an ga wani abu zai faruwa nan da na sai a ɗauki mataki ba sai an ɓata lokaci ba wani bangare sai mu ce mata ko an musu magana ba su kama zancen nan gaskiya sai su ce ba haka ba dan shi ne kullum muke kira muke baya gare su in an samu juna biyu a ta yi awo a aihau likita a ta yi kuma awon jararrai don su samu shaushawan nan tasu kun gani duk gargaɗin da muke mata ne wannan kuma maganin hutu a zan ɗoka don uwan ga yaro an aihe shi kan ya ce a samu wani juna biyu yaro wanga da aka aihuwa ya warware ma'aihuwa ta huta jikin uwa ya komo mata to ni gargaɗin da nake badawa ya kamata duk zancen da muke a sa maza ciki tun da wani lokaci yanzu kamar in ɗauki misali mace in tana da ciki in ta ce mai gida za ta tahiya wurin awo sai ka ga mai gida ya zaburo ya ce bai zuwa macen ba ta zuwa ko bai da kuɗin zuwa zai ba ta tahiya wurin awon nan a rake waɗansu abubuwa duk ba haraka kuɗi ba ne iyaka kai namiji ka ba da goyon bayanka ka ba mace in ci ta tahi likita ta kai ta yi awo. Kun ga dai shi ne muke cewa in ana yi ya kamata maza su ma su ba da goyon bayansu su ba da haɗin kansu.
To madalla kowace irin alaƙa ke tsakanin mata masu zuwa asibiti da kuma ungozoma ga ra'ayoyin wasu mata a jihar Maradi.
Wallahi suna tarban mu da mutunci. Tsananin jin dadi da muke na tarban da suke mamu na awu. Awu muke zuwa yanzu mun da haihuwa wurin su. Gaskiya suna tarare mu tsakanin da Allah. Muna zuwa nuri amma da muka ga tarban su yana yi muka koma can wuriran suna tarririyan mu gaskiya. Suna tarririyan masu tukunna wajen haihuwa. To sai ne mu ce musu Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya kara musu fahimta. Kuma Allah ba su ikon tarban kowa da kowa cikin mutunci.
Suna na Nafisa. Gaskiya ni dai tunda nake ta haihuwa ban taba samun wata matsala ba ko ba haka ba ina samun tarbiyya mai kyau. Wannan ba amana hada ba awarata. Wallahi ina samun tarbiyya mai kyau sosai. Ina haduwa da na kwarai. Haihuwa ta uku. Abinda zan tuwa sai dai in ce musu nagode Allah ya saka musu da alheri. Allah ya kara ilimi. Mun gode kwarai kwarai. Ina samun tarbiyya mai kyau inna ta likita haihuwa.
Suna na Zara. Ma'al malamala su wa'annan mata wasu in ka ta haihuwa suna karrama ka su maka tarban kwarai wasu kuma sai su tawarar ka a bar mai naƙuda cikin daki tana mugusu tana ƙari ka te kai kwance ka haye gari ku matala kai ta kwana su kuma mu mata a bar mu da wahala ko ina akwai su ba likita guda ba abin dace ni kuma in Allah ya ce ka game da na kwarai kana gamuwa da na kwarai kuma in Allah bai ce ba a game da na kwaran ba a gamuwa da na kwaran mu dai fatan mu a ja masa kunnuwa masu waran mutanen nan masu haucina su masu haucina mu mata kuma masu karrama mu Allah ya kara masa karhin karrama mu mata kuma waɗannan masu wasi masu wati waran mata a masa magana dan Allah da Annabi su bari
assalamu alaikum sunana Zainab Sani to likitoci dai mu dai tsakanin mu da su sai dai mu ce mun gode saboda muna kallon su masu Allah na da taimako suna taimakon al'umma domin Allah tunda dai in suka she in muka she Allah na taimaka tana taimaka tana mu matarbi na karamci mun gode gaskiya ba mu samu matsala asali ma in mun je tsakanin mu da su mata mu mata sai dai wasa da mutunci domin Allah ba mu samu matsala komi mun gode wallahi muna samun tarbi na karamci fatan da zanu musu sai dai in ce muna godiya Allah ya tsare ubangiji Allah ya kara basira da ilimi Allah sa a wanye lahiya kulle musulmi duka likitoci inda suke na duniya baki daya
assalamu alaikum fata mashi ba tsaman masu abin ga karba haihuwa mu yanzu mun bar haihuwa tsohi ne amma muna kai yara muna gani abin na ba mu tausayi na Allah da Annabi haihuwa dai ti ya mutum ya mutum su bari masu kuma amsan Allah ya masa albarka kuma ka diya mu wurin haihuwa alhamdulillah wasu in ka gansu tausayi abin tausayi sai sai matso huwa kuma duk abin da ke ne sai ce kawo amma wanda ka taima ka je ka leka dan koma ta ina kuma kan ta faro haihuwa a ware mu an ware mu na kudu an ware mu yar tsaro ba mu jin dadi amma wasu in suka je komi sai su tsohuwa amshina zo kai a kawo kaza a kawo warwaro a bata kuma gashi ki zubzu amma wani sai da ka leka masa a koro ka tabbilan mu abinda suke su bari kiyan iya mace din iya mace ne in baka in sun gama haihuwa ma su gama ba iyan su na na koji kokin su in aka suka je wani aka masu ba su jin dadi su bari su kuma wanda ke maraba da mu Allah ya masa albarka
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke magana kan ranar mata masu karbar haihuwa a Najeriya kuma hukumar UNFPA ta nuna akwai karancin ungozoma a kasar inda tace domin rufa gibin karancin ungozoma nan da shekarar 2030 kasar na buƙatar ungozoma a ƙalla 70,000 hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da babban daraktan hukumar Dr. Natalia Kanem ta fitar na bikin ranar ungozoma ta duniya ta ce illar rashin samun ƙwararrun ungozoma abu ne mai ban tsoro kuma yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da za a rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai to da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai ni Hauwa Umar jagorar shirin nake muku fatan alheri